Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar View Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muka sake dawowa a shirin mu na karfe 9:30 a gugun Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan a gugun Ghana. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa Majalisar Dokokin Jihar Jigawa ta kammala muhawara kan daftarin batutuwan da ake so a yi wa kuskurima a kundin tsarin mulkin kasar, inda suka amince da wasu suka kuma yi watsi da wani sashi.
A cikin 15 din wannan mun yadda a yanzu 9 su wuce, wanda muka yi rejectin batu ne na
za ku ji waɗannan batutuwa ne. Sannan yau za mu so ne ku kira ku bayyana ra'ayinku kan matakan da kuke ganin ya kamata gwamnati ta ƙara ɗauka wajen samar da tsaro a makarantu, musamman ma na kwana a Najeriya da ƙasashe makwabta. Lambar da za ku kira ita ce 2022-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jiro lambar. Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin yadda wasu masu fashi da makami suka miƙa kansu tare da makamansu. Sannan muna tafe da labaran wasanni. Amma da farko ga labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Rahotanni daga Najeriya suna cewa fiye da 'yan mata 'yan makaranta 90 a halin yanzu ba a san inda suke ba, bayan da kungiyar masu tsatsauran aƙida ta Boko Haram ta kai hari a makarantarsu kwanaki biyu da suka wuce a jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya. Mutanen da suke da masaniyar lamarin sun ce ɗalibai 91 ne ba a gansu ba bayan an gama kiran sunayen ɗalibai a makarantar. Batun ɗaliban ya tada hankula da tsoron ko kungiyar ta Boko Haram ta yi garkuwa da su ne, bayan da ta sace kuma ta yi garkuwa da 'yan mata 'yan makaranta kimanin 276 a ƙauyen Chibok a watan Afrilun shekarar 2014. Garkuwa da 'yan matan na Chibok ya janyo kungiyar tofin alatsi ne a duk faɗin duniya. Sata ce ta kai ga kafa masu raji da ake kira Bring Back Our Girls. Ya zuwa yanzu kusan shekaru huɗu bayan faruwar al'amarin, har yanzu kimanin 'yan mata 100 ne daga cikin na Chibok ɗin ba a san inda suke ba. Ɗaruruwan ɗalibai daga makarantar sakandare ta Marjorie Stoneman Douglas da ke Parkland a Florida suka yi gangami a harabar Majalisar Dokokin Ƙasar a yau Laraba a babban birnin jihar, wato Tallahassee. Domin matsalamba kan wakilan Majalisar Dokokin jihar sun tsaurara matakan siyan bindiga sati guda bayan afkuwar mummunan hari na harbin kan mai uwa da wabi a makarantarsu. Dan bindigar ya kashe mutane 17 a makarantar da ke Parkland, lamarin da ya tada zanga-zanga daga ɗalibai a Tallahassee da wasu wuraren a Amurka. Malamai da ɗan majalisa Shin Shaw sun shiga gangamin tare da ɗaliban, inda ɗan majalisar na jam'iyyar Democrat ya soki lamirin majalisar saboda ƙuri'a da suka kada a ranar Talata, da inda majalisar ta kita amince da haramta saida bindigogi masu sarrafa kansu. Wakilan 'yan Republican ba su goyi bayan ƙudurin ba, yayin da 'yan Democrat suka amince. Ƙuri'a ta janyo kakkausan suka daga ɗaya daga cikin ɗalibai wacce ta tsira da ranta daga harin, mai suna Florence Yard, wacce ta yi tsokaci ga 'yan majalisar da suka ƙi amincewa da dokar. Ta ce, "'ya'yanku za su iya kasancewa waɗanda abin ya shafa. Kuna da ƙarfin da za ku iya sauya wannan lamari. Idan kuma kun ƙi sauyawa, ba za mu ƙara zaɓenku ba." Ta faɗi hakan cikin kakkausan labasi wanda ya janyo sowa da tafi daga waɗanda suka halarci gangamin. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ƙasashen da ke kudu da yammacin Sahara a Afirka suna ci gaba da zama ƙasashen ƙarshe a fagen ƙididdigar ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa da ake kira Transparency International. Somalia da ke gabashin Afirka, wacce take fama da tashe-tashen hankula, ta riƙe matsayinta na ƙarshe tsawon shekaru 12 a jere. A zaman ƙasar da tafi kowace koma baya a maizanin cin hanci da rashawa cikin ƙasashe 180 da aka ji ra'ayoyinsu kan hakan. Binciken ya gano cewa fiye da kashi 2/3 na ƙasashen da aka yi binciken a kansu sun samu maki ƙasa da 50/100, da galibi sun samu maki 43. Mafiya yawan ƙasashen na Afirka na samun maki 32 ne. Babu wata ƙasa da taɓa samun maki 100/100. New Zealand ita ce ke kan gaba da maki 89, a yayin da ƙasar Somalia ta samu maki 9 kacal. Jami'ar kungiyar mai kula da shiya ta kungiyar ta Transparency International Africa ta Kudu, Kate Muwoki, ta ce babu mamaki na marin ya sauya a nahiyar ganin yadda kungiyar hadakan kasashen Afirka da kuma wasu daga cikin manya-manyan shugabannin musamman shugabannin kasashen da ke da karfin tattalin arziki a nahiyar Najeriya da kuma Afirka ta Kudu suka dauki batun tsaftace gwamnati da muhimmancin gaske. Babban sakatare na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres yayi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da ta amince cikin gaggawa shirin tsagaita wuta na kwanaki 30 a duk fadin kasar Syria da taimakawa mutane 1400 mazauna gabashin wuta da aka yi wa kawanya wadanda yace suna cikin azaba a doran kasa. A shekarar da ta gabata dai an ayyana wannan wuri a zaman daya daga cikin wurare hudu da aka kira inda aka takaita ko hana yaki. A watar jejeniya da aka kulla da kasashe da ke goyen bayan shugaba Bashar al-Assad wato Russia da Iran tare da Turkiya.
Nazir Ahmad Hausawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka binnin Washington DC. Farko wasu masu fashi da makami a birnin Agadez da ke jamhuriyar Niger sun mika kansu tare da makamansu bayan wani yunkuri da masu shiga tsakani suka yi. Daga Damagaram ga rahoton da Tamar Abari ta aika mana.
Mun aje ba kamar saboda mu samu lahiya. Kuma abin da muka so ga iko ya faɗo mutane mu da suke cikin kaso. Saboda abubuwan ga mu tunaiwa akwai abin da za mu san da shi iko bai san da shi ba.
Mu aje abubuwa wannan saboda mu samu lahiya, kasan mu shi ma ya samu lahiya. Abubuwa wanda ba kasa wanda ba ya so, mu ma ba mu san su.
Muna neman alhurma akwai abokanmu da suke kaso. Wansu suna da lehi, wansu ba su da lehi.
Wasu ƴan fashi kenan da suka mika makamai a jihar Agadez inda suka ce za su kama a yi ayyukan ci gaban ƙasa da su. Kanal Agali Barka wani tsohon ɗan tawaye ne shine kuma mai shiga tsakani tare da kira a dama da waɗannan matasa a cikin harkokin tsaron ƙasa.
Shine yau muka dauka mataki insha Allahu abinda duka zai kawo alheri cikin jihar na Agadez. Mun yi niyya duka za mu yin shi tare da su, tare da governor, tare da force de l'ordre, tare da justice namu.
Ministan kasa Bazoum Mohamed shine ya jagoranci karbar makaman a jihar ta Agadez.
Akwai mutanen da su bai aiki suka nuna musu cewa da ba su da amfani cikin wannan aikin da suke yi, kuma su mai da wannan makamai kuma mu ba su afuwa kuma mu yi kokari mu samu musu aiki.
Ina makomar waɗannan matasa ta la'akari da afuwar da suka nema?
Da yake ba su da dossier a justice sai a musu afuwa, idan ta ce dokar.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaram a jamhuriyar Niger.
To idan muka leƙa jihar Jigawa a Najeriya kuma majalisar dokokin jiha ce ta kammala muhawara kan daftarin batutuwan da ake so a yi wa kuskurema a kundin tsarin mulkin Najeriya. Inda suka amince da wasu fannoni sannan aka samu akasin haka kan wasu batutuwa. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kuri.
Bayan amincewa da daftarin tun a ƙarshen watan Disambar bara, majalisar dokoki ta ƙasa ta mika daftarin ga zauren majalisun dokoki na jihohin ƙasar domin su tafka muhawara. Jerin batutuwa guda 13 zuwa 15 ne ake buƙatar yi wa kuskurema a cikin kundin tsarin mulkin na Najeriya.
A cikin 15 ɗin wannan mun yadda a yanzu 9 su wuce. Wanda muka yi rejectin batu ne na wanda aka gindiya gwamnoni kashe kuɗi kafin a yi budget daga wata 6 a da shi wata 3. Mu a majalisar jihar Jigawa ba mu yadda ba a mai da shi wata 3, mun yadda a bar shi akan wata 6 ɗin nan da yake. Na gaba kuma akwai National Autonomy na local, mun ajiye shi. Muna so mu ƙara tuntuɓar masu ruwa da tsaki da yawa don mu samu matsaya kwakwara guda. Wanda in aka dauke ta to an san ba wanda aka zalunta.
Honorable Sani Isiaku Gumel kenan shugaban masu rinjaye na majalisar dokoki ta jihar Jigawa. A shekaran jiya Litinin ne dai aka ruwaito shugaban majalisar dattawan Najeriya Sanata Bukola Salaki na cewa batun gudanar da sauye-sauye ga kundin tsarin mulkin kasar na samun kulawa da ta kamata daga zauren majalisun dokokin jihohin kasar. To amma Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano ya ce akwai al'amura guda 3 da majalisun dokokin na jihohi ya kamata su bai wa kulawa ta musamman.
Abin da ake kira land tenure system, dokar mallakar filaye. A yanzu gwamnatoci suna da hannu tun asali Turawa ne da suka zo suka tarar a arewa saboda tana hannun ƙasa, tana hannun hukuma. to sun fi samun saukin yin abubuwan ci gaban kasa kamar titina da sauran gine-gine. Na biyu da ya kamata su kula da shi wato zancen a ce kowa ya rike arzikin da Allah ya bashi a bangaren sa. Kada mu tafi ido rufe cewar ayi, kada kuma mu tafi ido rufe cewar kada ayi. Abu na uku wanda yake da muhimmanci shine maganar kananan hukumomi. Majalisun Arewa yana da kyau su lura da cewar kananan hukumomi su ne gatan Arewa.
Bisa tanajin dokokin Najeriya dai sai waɗannan kudurori guda 15 sun sami amincewar kashi 2-3 na yawan majalisun dokokin jihohi guda 36 na Najeriya kafin a kai ga zartar da sauyin da ake muradi a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To a gefe ɗaya a yau muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan matakan da kuke ganin ya kamata gwamnati ta ƙara ɗauka wajen samar da tsaro a makarantu, musamman ma na kwana a Najeriya da ƙasashe makwabta. Lura da abin da ya faru a makarantar 'yan mata ta Dafci da ke jihar Yobe. Kafin mu buɗe layukanmu, mu ci gaba da shakatawa da wannan waƙa.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To kada amanta, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mun samu kiranmu na farko daga jihar Niger. Wane ne a kan layi?
To daga Tungamakiri ne, sunana Muhammad Ahmad Usman Tungamakiri, karamar hukumar Rafika Gara a jihar Niger.
To muna jin kamalan Muhammad.
To alal hakika gaskiya jami'an tsaro suna kokari, musamman sojojin 'yan sanda da 'yan sakai. Sai dai yadda za mu ƙara ba su ƙwarin gwiwa da ƙarfin gwiwa a game da kula da tsaro. Sai mu jama'a al'umma mun sa ido kuma mun taimaka da bada rahoto akan duk inda muka ga abin da ba daidai ba, ku sanar da su. Amma su kaɗai ba su iya cimma nasara 100-100 sai tare da sa hannun farar hula. Muna fata kuma Allah ya ba mu lafiya a wannan ƙasa. Muhammad Ahmad Usman Tungamakiri, karamar hukumar Rafika Gara a jihar Niger. Tashi lafiya.
Muna godiya Muhammad. Muna jihar ta Niger har ila yau. Wane ne a kan layi?
Kuna magana da Balame wanke hula daga Ushishi.
To muna jin ka.
Da hannun da ke Najeriya.
Muna jin ka Malam Bala.
To a gaskiya jami'an tsaron wallahi suna kokari iya kan bakin su, suna bakin yi don sai su kare mutuncin ƙasar nan, ko ba haka ba? To yana da kyau su kuma al'umma su ci gaba da ba su haɗin kai da shawara da duk abin da suka gani wani bako wanda ya shigo wanda bai dace ba, su gaggauta sanar da jami'an tsaro. Saboda gaskiya jami'an tsaron babu a zirga cikin sai dai godiya. In ba jini da taimakon Allah da taimakon 'yan sanda da 'yan sa kai ƙasa da gorar sojojinmu ba, da duka sani da misalin da muke ciki ba, kuma shi su ɗaya Muhammadu Buhari ya ƙare masu ƙoƙari alawarsu da abubuwa haƙoƙinsu a ci gaba da kula masu da shi.
To muna godiya Malam Bala. Bari mu je jihar Sokoto. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum salam.
katare da Abdullahi Alarma Ruga alƙali garin hukumar kisa garin Jafa ta Najeriya.
To muna jinka Mal Abdullahi.
Sanda ma rashin ba da haɗin kai ga hanyar jama'a ƙasa take kawo wannan al'amari. Da zara ga bakwari jiya a gari sai da cewa ya gaggawa a haɗa ma hanyar jami'an tsaro kuma ɗaukar mataki a kai. Wannan shi ne yasa insha Allah a samu nasara a kan al'amari kowane. Amma da zara ka ce abin jami'an tsaro sun kuɗi da aiki to bayan za a yi a cimma nasara ga al'amari. Saboda haka da fatan Allah ya ƙara ba mu lafiya a ƙasarmu Najeriya. Nagode,
magana a fara murka da kali. Mu ne da godiya, Mal Abdullahi daga Sokoto, Burmuji jihar Taraba. Wane ne akan layi?
Jibrin Abubakar Jadango.
To muna jin ka Malam Jibrin.
Yawwa, maganar tsaro da ake kawo mu a Najeriya gaskiya jami'an tsaro suna kokari yadda ya kamata. Sai dai mu a tsibirin mu gaskiya da Taraba gaskiya akwai aiki gajawur a gaban shugaban gwamnatin jihar Taraba namu.
Malam Jibrin, muna magana kan yadda za a samar da cikakken tsaro a makarantu musamman ma na kwana. Lura da cewa za ka ga a wata makarantar sai ka ga an sa dattijo ne kaɗai ke gadin ƙofar shiga makarantar.
Ita wannan kuma ya kamata ita hukuma ta duba ta gani an yi zo a ko da ɗan ƙasar goro na ya kamata ita su a kan tsare mai kyau ana biyan su. Za a taimaka insha Allah yadda ya kamata.
To muna godiya kwarai Malam Jibril daga Taraba, bari mu je jihar Borno makwabciyar jihar Yobe da aka kai harin Dafci. Wane ne akan layi?
Sunana Samuel Ladagu Wambio.
Yawa, to muna jinka Malam Samuel.
Wato gaskiya jama'a kusuro suna kokari akan abubuwan da suke faruwa. Amma a kasan iri na Najeriya da abin da yake faruwa za ka ji kamar yadda aka shigar da Dafci. Har aka shiga aka kwashe suka fita ba a san ina aka yi da su ba. In an san ina aka yi da su ba a bi su ba, tunda muna da jami'ai, muna da security, akwai 'yan sanda, akwai sojoji, akwai other security agent. Sai ka ji an yi wani abu sai ka ji shiru, ba a sai a ce ba a san inda suka yi ba ko kuma ba a san a ina suke ba. So rokona ina so a kara sa hima daga federal har state da other security agents, mu kuma jama'a na gari da waɗanda suke waje su sa kai da kuma su sa kunne a kai labari ko report abin da yake tafiya wanda ba daidai ba ko kuma in.
Muna godiya Malam Samuel daga Borno, bari mu je Gombe. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Muna jinka Malam Ibrahim.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, muna jinka.
Yawa, batun wannan matsala na batun 'yan makaranta wadda aka sace a garin Dafci na jihar Yobe.
Kan yadda za a tabbatar da tsaro a makarantu.
Lallai wannan abu ne, lallai abu ne wadda ya dace, wadda ya kamata lallai hukumomi su ƙara zage dantse domin su ga yadda za a shawo kan wannan matsala na tsaro wadda muke fama da shi a jihohin Najeriya da ƙasa baki ɗaya. Lallai kuma muna abdon Ubangijin Allah ya bayyana da su, idan wani kuma suka shiga Allah ya bayyana da su, Allah ya sa a samu nasara a duk inda suka shiga.
To muna godiya Malam Ibrahim daga Gombe, bari mu tsallaka can a jihar Kogi. Wane ne kan layi? Na Kogi sai ka ɗan ɗaga murya kamar layi naka ba na jinka sosai.
Da ganin kogi ta gane abuji lokacin
da ya wato na jinka yanzu. Wane ne akan layi?
Bello Umar Sakai ne.
Yawa, muna jin. To muna jinka Malam Bello.
Abinda matsalolin da ke wa zuwa dangance da makarantun Najeriya gaskiya ya kamata gwamnati ta
kaman layin Bello daga jihar Kogi ya katse ko ce ya tsinke, da fatan zai sake kiran mu. Bari mu je jihar Kwara. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum warahmatullah, mai magana Bello Garba Dina Sokoton Najeriya, mai blog da kayan wuta kala-kala daga nan Kwara a Najeriya.
Wa alaikum salam Malam Bello Dina. Yawa, muna jinka.
Nice ya kamata a ɗauki matakai na ganin cewa ana ɗaukan matakai na kariya na ana ɗaukan masu gadi masu inganci da kuma ɗaukan jami'an tsaro ana tsare makarantun ne na kwana. Dan gaskiya irin sakaci da ake yi sai ga ansa, ni na ga makaranta wata ta kwana wadda an kasa wani natijo kuma da sanda ma'aikata, kaga irin waɗannan abubuwa waɗanda abubuwa na wanda ya kamata a kula da su. Mai magana Bello Garba Dina Sokoton Najeriya, na gode biyo.
Mune da godiya Malam Bello, bari mu je jihar Yobe inda wannan lamari na baya-bayan nan ya faru. Wane ne kan layi?
Ana magana da Musa Audu ne daga jihar Yobe.
Yawo, to muna jin ka Malam Musa.
To ni shawarar da zan bayar ma gwamnati a gaskiya ya kamata jami'an tsaro su rika kula dukkan wannan makarantu. Saboda a gaskiyar magana ana sakaci wajen barin jami'an tsaro ma makarantu din.
Muna jin ka. To mana Lamun Gode Musa kenan daga jihar Yobe. Lambar da za a kira ita ce 2025 2655. Mun kuma buɗe layin mu ne domin ku ba da shawara kan matakan da kuke ganin ya kamata a ƙara ɗauka domin tabbatar da cikakken tsaro a makarantu, musamman ma na kwana a Najeriya da ƙasashe makwabta. Ga kira musamman daga Kaduna, wane ne kan layi?
Assalamu alaikum, ni ne Balarabe Giriti a Cikaji, sabon garin Najeriya.
To muna jin ka Balarabe.
Wato ni shawarar da nake so in bayar, ni ina so in ba da shawara ne ma makarantun kwana gaba ɗaya a ce an rufe su kawai ma a koma dai ana zuwa je ka dawo kawai. Amma saboda ba a ɗaukan wani matakai da suka dace a kan ɗaliban, sai ya ga tsoho ne da sanda ma yana gadin makaranta. To amma shawarar da nake ba.
To amana afuwa Malam Balaraba, na so mu tattauna kan wannan shawara da ka kawo, amma lokaci ya kure mana, muna godiya kwarai da gaske. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu so mu labarin wasannin ne da gasar Wafo Zone B rukunin mata da ke gudana a birnin Abidjan kasar Cote d'Ivoire, kasar Ghana da takwarorta na Nigeria Super Falcons. Mataimakin mai koyar da Accra House of Folk wasa Henry Wallentin Akisaran zai karbi aikin Frank Nuttall dan kasar Scotland din nan da Accra House of Folk ta yi hannun riga da shi dangane da zargin da ake ciwar yana da hannu dumu-dumu a transfer din wasu 'yan wasan Accra House of Folk. Ministan matasa da wasannin motsa jiki Isaac Kwame Isiama ya nuna damuwa ainihin game da jinkiri da aka samu na suma gasar league din kasar Ghana na shekara ta 2017-2018 a dalilin karar da Accra Great Olympics ta kai hukumar kotu. Mr. Isiama damuwan nan nasa da ya biyo saduwar da yi ne da shugaba na hukumar da kuma magatakardar wato hukumar kwallon kafar ta Ghana Mr. Kosiyantachi da kuma Mr. Isaac Edu domin samun cikakken labari game da irin hali da ake ciki. Tsohon mai koyar da Asante Kotoko wasa Joseph Emmanuel Sapon ya faɗa cewar Porcupine Warriors din Kumasi Asante Kotoko da Edwana Stars za su iya yin wato su samu shiga zagaye na gaba na gasar da ake yi a wasannin da dasu yau. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sai dauki shekaru masu yawa kafin kasar Iraq ta farfado daga barnar da kungiyar ISIS ta hardasa mata. Kasar ta samu gagarumin ci gaba, inji sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a wani taron kasa da kasa na neman gudunmuwa domin sake gina Iraq da aka yi kwanan nan a Kuwait. Gwamnatin kasar Iraq ta fito da wani tsari na shekara 10 na sake gina kasar, wanda kuma zai tallafawa burinta na inda kasar za ta kasance a cikin jerin muradinta karkashin wani mizani na Majalisar Dinkin Duniya da ake kira Vision 2030. Shirin ya hada da garan bawul ga gwamnati da shirin yaki da cin hanci da rashawa, kwadaitawa masu hannu da shuni zuba jari, gudunmuwa daga hukumomin kasa da kasa domin sake gina ko farfado da tattalin arzikin kasar, da kuma dabaru na lokaci mai tsawo da za su girka kasar bisa turba da daidaito. Gwamnatin kasar Iraki tana daukar matakai na fada da cikawa cewa fa kufa a bude take ta fannin kasuwanci ta wajen bunkasawa da kyautata yanayin kasuwancin, wanda zai taimaka wajen jawo hankalin masu zuba jari da za su dauki nauyin tafiyar ayyukan sake gina kasar. Amurka za ta tabbatar da dangantaka tsakanin kasashen biyu karkashin yarjejeniya kan tsare-tsare da suka kulla. Dangane an samu galaba akan mayakan ISIS da daidaiton al'amura a Iraki, Amurka ta ba da gudunmuwa ta fiye da biliyan 2 da miliyan 200 ga kasar Iraki ta fuskar tattalin arziki da tsaro tun shekarar 2014. Amurka a yanzu haka tana kammala cikakkun bayanai akan wani bashi na MFF karo na biyu don ƙara wani zuga kan nasarar da za ta shiga tarihi da dakarun suka samu cikin shekara uku da suka wuce. A wannan satin ma'aikatar tsaron Amurka ta bayyana ƙarin kusan dala biliyan 1 don ba da goyon baya da horo da kayan aiki ga dakarun Iraki a shekara mai zuwa. Bangaren kasuwanci mai zaman kansa cike da kuzari yana da matuƙar muhimmanci wajen samar da ayyukan yi da daidaito da ake buƙata. Zai kuma samar da kuɗin shiga da za su taimaka wajen sake gina da kuma saka hannun jari a fannin kiwon lafiya, tsaro da fannin sufuri. Matakan samun kamfanoni masu zaman kansu masu ƙwari na buƙatar ɗaukar matakai masu tsauri da juriya, wanda daga baya kwalliya za ta biya kuɗin sabulu, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Tillerson. Don farfaɗo da tattalin arzikin, Amurka ta bai wa Iraki bashi na dalar Amurka biliyan 3 ta hanyar bankin cinikayya ta Amurka. A lokaci guda kuma hukumar kula da zuba jari a ƙetare ta Amurka tana da ayyuka da take tafiyar da su daban-daban har 5 yanzu haka da kuɗinsu zai kai dala miliyan 250 a Iraki. Kuma tana nazarin wasu sabbin ƙudurori da ayyukansu za su ci kuɗi dala miliyan 500. Akwai babban aiki da ya rage nan gaba na sake gina ƙasar Iraki da sabunta tattalin arzikinta ya tafi daidai da zamani, in ji sakataren harkokin waje Tillerson. Taimakon Iraki ta girka gwamnatinta ta 'yan ƙasa baki ɗaya, wacce ba ta da ƙumbiya-ƙumbiya, zai taimaka wajen gina al'umma da za ta magance tsatsauran ra'ayi. Wannan zai kawo ƙarshen ƙungiyar ISIS kuma zai nuna mata gazawarta da mummunar aƙidarta ta tarzoma. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wannan kuma shine labaran mu a taƙaice tare da Nazir Ahmad Hausawa.
Rahotanni daga Najeriya suna cewa fiye da 'yan mata 'yan makaranta kimanin 90 a halin yanzu ba a san inda suke ba, bayan da ƙungiyar masu tsatsauran aƙida ta Boko Haram ta kai hari a makarantar su kwanaki 2 da suka wuce a jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya. Mutanen da suke da masaniyar lamarin sun ce ɗalibai 91 ne da ba a gansu ba bayan da aka gama kirayar da kuma kiran sunayen ɗaliban a makarantar. Batun ɗaliban ya tada hankula da tsoron ko ƙungiyar ta Boko Haram ta yi garkuwa da su ne, bayan da ta sace kuma ta yi garkuwa da 'yan mata 'yan makaranta kimanin 276 a ƙauyen Chibok a watan Afrilun shekarar 2014. Ɗaruruwan ɗalibai daga makarantar sakandare ta Marjorie Stoneman Douglas da ke Parkland a Florida sun yi gangami a harabar Majalisar Dokokin Ƙasar a yau Laraba a babban birnin jihar Akwatuma, wato Tallahassee, domin matsa lamba kan wakilan Majalisar Dokokin jihar sun su tsaurara matakan siyan bindiga sati guda bayan afkuwar mummunan hari na harbin kan mai uwa da wabi a makarantar. Dan bindiga da ya kashe mutane 17 a makarantar da ke Parkland, lamarin da ya tada zanga-zanga daga ɗalibai a Tallahassee da wasu wuraren a Amurka. Malamai da ɗan majalisa Shin Shao sun shiga gangamin tare da ɗaliban, inda ɗan majalisa na jam'iyyar Democrat ya soke lamirin majalisar saboda ƙuri'ar da suka kaɗa a ranar Talata, inda majalisa ta ƙi amincewa da haramta saida bindigogi masu sarrafa kansu.
To, masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauƙaƙe nan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji sabon aikin mu da wani sabon shiri da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. In za mu da shi Nazir da ya tana gabatar da shirin da kuma Julie Leather Scratch da ta haɗa mana shiri baki ɗinsa, sai injiniyanmu Zubair Muhammad Lalo ke cewa a kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, birnin Washington DC.